أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندى مكسنر زامرنك غويا wannan tafsiri ko da yake aka wata ka dukwanan wata ko tunda kuna dauka daba yau muna uku ga watan Ramadana hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2023 wanda wannan shine darasin mu na farko a cikin wannan littafi mai suna Umdatul Mar'a a wannan masallaci na Ummuna Hawwa'u dake nan Goma a cikin garin Gombe bayan GGSS Goma dan haka kamar yadda ne bayani a baya sunan littafi Umdatul Mar'a madogaran mace musulma wannan littafi yana dauke da abubuwa da za su ba ku sha'awa kwarai 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 da gaske saboda babu magana mai dadin karantawa bayan alqur'ani kamar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kalmomin Allah sallallahu alaihi wasallama suna dauke da haske da annuri da faranta rai da jin shauki na san mutum ya kusanci Allah madaukakin sarki littafin yana da gabatarwa mai dan tsayi don haka ba zan tsawaita gabatarwan ba kawai zan takaice abinda littafin ya kunsa ne a cikin yan kalmomi takaitattu kamar haka na farko malamin da ya kara rubuta wannan littafi yana nan a raye bai mutu ba sunan shi Dr. Adil bin Hassan Alhamd ko Alhamad wannan malami ne babba wanda yake kasar Bahrain malami ne wanda Allah ya masa baiwa ta ilimi da kuma tarbiya da alama ta tsoron Allah a tare da shi har yanzu idan kana bibiyan musamman YouTube za ka rinka cin karo da karatuttukansa da hidima da yake ma addini kwarai da gaske malami ne wanda yana ɗaya daga cikin bangarorin manyan malamai na duniya wanda ake kaddara su yana daga cikin malaman da ilimin su ya kai a duniya an yadda da su sannan kuma yana daga cikin malaman da suka yi fice a kasar Bahrain din gaba daya kuma yayi wasu bangare na karatuttukan sa a kasar Saudiya wanda wannan ke nuna maka lafiyar aqidar sa da kuma kyakkyawan abin da ya shafi sanin sa ga addini sannan kuma kamar yadda muka faɗa yana da doctora ne ma'ana PhD holder ne shi malamin wanda ya bangaren shari'ar musulunci a Maghrib ta ce Morocco ko to anan yayi wannan sannan kuma yana da ayyuka masu yawa waɗanda yake yi na addinin musulunci bayan karantarwa da da'awa da sauransu malami ne da yake huduba na juma'a yana da masallaci na juma'a da yake yin huduba yake koyarwa a ciki sannan yana da wasu abubuwa da yake yi na taimakon al'umma na alkhairai taimakon masu rauni ciki abun ban mamaki da ban sha'awa har da aurar da tuzurai waɗanda ba su da aure kenan ashe ba Malam Aminu Daurawa ne kadai yake da hizban aurar da tuzurai ba har a waje akwai waɗanda suke da irin wannan to malami ne dai a takaice za mu iya cewa wanda yake son al'umma da alkhairi kwarai da gaske ya faɗi dalilin da yasa ya tattara wannan littafi nashi daga cikin dalilan shine an gayyace shi ya kai ziyara wata makaranta ta haddan alqur'ani an gayyace shi ya je makaranta wurin haddan alqur'ani ya ga yara suna da kokari kwarai da gaske wurin haddan qur'ani da ya zagaya ya bibbi makarantu da yawa ya ce amma sai wani abu ya sa masa damuwa da shiga kunci shine in ya haɗu da ɗalibai mata wasu idan ya bincike su game da wani abu da ya shafe su kadai wanda kuma yake da muhimmanci a rayuwarsu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da su wannan abun ya kamata a ce mata sun san shi suna aiki da shi yace sai ga da yawan mata ba su san waɗannan abubuwan ba yace to wannan ya tada masa da hankali kwarai da gaske kuma ya cancanta ya tada hankali din saboda mace ita ce kashin bayan al'umma gaba daya duk wani wanda ya taso a hannun mace ya taso kuma a ƙarshe in ya girma a hannun mace zai girma dole in bai taso a hannunta ya koma hannunta ba ana ganin tawaya a cikin rayuwarsa to shi yasa musulunci ya ba mata muhimmanci da kulawa kwarai da gaske ban so in yi shimfiɗa mai faɗi a kan littafin ba saboda littafin yana da daɗin karantawa kuma duk babin da za a shiga zai tafi da shimfiɗan da ya dace da hadisin da za a karanta to waɗannan shimfiɗoɗin su za su yi ta fito maka da ƙimar mata da darajarsu da kuma irin alkhairan da suke tare da shi da kuma irin gudunmuwarsu a jiya da yau da har gobe ma da shine kuma za a ƙara gane martaban kiyamaci kamar yadda muka sani babu addinin da ya mutunta kiyamaci kamar addinin musulunci sai dai in ba a sani ba ko ba a san yanda za a fahimci al'amarin ba amma duk wanda ya san musulunci hakikanin sanin sa kuma zai riko da shi riko mai tsafta to lallai dole zai fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya mutunta kiyamaci ya kula da al'amarinta kai a wasu wuraren ma cikin alqur'ani har Allah ya fifita kiyamaci akan dan namiji wanda wasu zaka ga idan shedan ya musu fitsari aka sai su ce ana ta tauye haƙin mata har ka ji suna cewa ana maganan gender equality a zo a yi maganan daidaiton jinsi ai Allah ta'ala yayi muku gatar da ba wanda zai iya muku shi a balkasa kamar Allah subhanahu ta'ala din shi kansa so dan haka dai wannan littafi kamar yadda na faɗa ya samu ya tattaro ya tankade ya rairaye muku hadisai ne guda 100 wanda suka shafi mata wanda suka shafi kiyamaci za mu karanta guda 1 kadai saboda na lura babu littafi a hannun da yawa daga cikin ina fata dai za a yi kokari kafin darasin mu na gobe a yi kokari a samar da wasu adadi da zai zanto kun riga kuna biye da mu a kansa domin kila ma mun dawo sai mun sake muraja'an wancan domin rubutawa malam ya bude mana hadisin sa na farko kamar yadda na gaya muku ya tare da yi masa take yakan yi take wa kowane hadisi kafin ya bude shi saboda me idan ka zo karanta hadisin ka fahimci hakikanin sakon da ake so ka fahimta a cikin hadisi din na farkon sai ya ce min haqqiki an yukhassasa laki makanun litta'limi fa talibi bihi yana daga cikin abin da ya dace da ke yake yar uwa musulma ko yana daga cikin haƙƙinki a matsayinki na musulma ya zanto an kebe miki wani wuri an kebe wani wuri wanda ake koyar da ke addinin musulunci a wannan gurin ma'ana makarantu ko masallatayya fa talibi bihi dan haka ki nema a samar miki da wannan wurin ma'ana ki nema ki koyi da suwa matan sahabbai kamar yadda zamu ji a hadisi yanzu kun rike taken ko jama'a na fahimta kun rike taken hadisin shine yana daga cikin haƙƙinki a kebance miki wani wuri da za a rinka koyar da ke dan haka ki nemi wannan gurin da za a rinka koyar da ke din ki nema a yi miki haka malam yace an abi sa'idin al-khudri hadisin mu na farko an karbo shi ne daga abi sa'idin al-khudri qala yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qalat sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dhahaba ar-rijalu bi hadithika mazafa sun tafi da hadisanka duk magananka da motsinka suna wurin suna rubucewa suna haddacewa duk abin da ka faɗa na magana sai sun ji galibi sannan mu zo mu ji ma'ana mun samu tazara tsakaninmu da falalar da Allah ya baka ta ilimi kun fahimta ko suka ce man tace mishi maza sun tafi da hadisanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ga namu alfarman faj'alna min nafsika yawman don Allah mu ma ka sanya mana mana daga gare ka wata rana kuna ji ka sanya mana wata rana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan ranan na akika fihi za mu rinka zuwa mu mata mu zo a tawagan mu zo wurin ka to allimuna mimma allamaka Allah abinda muke so in mun zo ka sanar da mu daga abinda Allah ya sanar da kai Allah sarki kun ga nan baiwa Allah ci haka ne ko duk sahabbai suna da kwadayin ilimi shi yasa Allah yake son su duk mai son ilimin addini Allah yana son shi bal ma hanya ce ta zuwa aljanna in dai zaka dage neman ilimi ko baka zama malami ba in Allah ya ga an je lahira ana kiran yan aljanna zaka ji an kira sunan ka sai dai ka ce labbaika muna nan ga mu nan tafi haka ne ko to neman ilimi da jajircewa wurin neman shi yana taimaka ma mutum ya samu wannan wannan baiwar Allah ta ce ba Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa mana ranar da zamu zo ka sanar da mu abinda Allah ya sanar da kai ba ita ce ta farkon wanda ta fara ma Allah sallallahu alaihi wasallam magana da irin waɗannan kalmomi ba Abdullahi ibn Umm Maktum sahabi ne na Allah sallallahu alaihi wasallam da baya gani kuma yana daga cikin ladanansa masu kiran masa sallah. Kafiran Makka da suka ki karban musulunci, wasu wata rana suka zo suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matsalolinsu shine shi kullun yana cikin talakawa, su kuma masu kuɗi ne, Allah su zo su zauna da talakawa. Kullun yana cikin mutane masu ƙananan matsayi, su kuma manyan mutane ne masu alfarma, dan me za su shigo cikin irin waɗannan mutane? Sai dai idan yana so ya ware musu wani lokacin da in sun zo manya ne kadai a wurin, babu wani talaka ko wani mai karamin matsayi da zai shigo gurin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayin shi na musulunta, dan yana hangen in suka musulunta akwai maslaha ga da'awa talaka wanda suke tare da shi. Saboda cikin masu maganan nan akwai wanda wasu sun musulunta kuma bayi ne karkashin shi, yana azabtar da su. Wasu suna da ƙarfin da in sun shigo musulunci to masu faɗa da musulunci wasu sai dai su zubar da makamansu, ba za su iya ci gaba ba. Kun ga ku a matsayin shi na jagoran da ya san ya kamata, dole zai kwaɗayin a ce an samu irin waɗannan mutane a cikin tafiyarsa ta da'awa. To wannan yasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su rana, ya ce to su zo a zauna a tattauna rana kaza. Suka ce to amma sharaɗinsu kada wanda ya zo gurin cikin talakawa, shi kadai suke so su yi magana da shi, ya ce su zo ɗin dai ba komai. An yi laka saurari Annabi sallallahu alaihi wasallam, indai kana da rabo daga ranar za ka canja. To shi ne sai an zo ana tattaunawa, kar ku manta na faɗa muku, shi Abdullahi ibn Ummu Maktum baya gani. Duk da su malamai sun kawo wasu sahabban sun ce gosu ne, amma al-Imam Ibn Kathir a tafsirinsa ya rinja da cewa shi ne wannan. To shi ne ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi bai san mitin ake yi ba. Tun daga nesa yana ɗaga murya yana cewa ya Rasulullah, ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, allimni mimma allamaka Allah, ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai. Kun ga wannan matan ita ba abin da ta faɗa ke. Ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai, shiriya nake nema ya zan je aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji muryarsa ya tabbatar yana zuwa, su kuma sun yi sharadi idan wani ya zo za su tashi, ba an gama magana. Da ya ji yana zuwa sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gintsa fuskarsa, irin ya nuna rashin jin daɗinsa, saboda shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ke zuciyarsa fuskarsa tana nunawa. Ba wuce cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Ya nuna rashin jin daɗinsa saboda idan suka musulunta shi mai so ya tambaya. Idan suka musulunta shi mai so ya tambaya, to zai fi kowa amfana da abin da aka tattauna. Ina fata mun fahimta. Shikenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya jinsa fuska ya ji dai matsowa yake yi, da gaske zuwa yake yi, sai ya ɗan juya bayansa haka. Ma'ana dan su fahimci ba fa shi ya kira shi ya ce ya zo ba. Kun gane ko? Kar wannan ya sa su ce za su tashi da suka faɗa, ai gonan take sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya koda mala'ika Jibril tun daga saman bakwai yana cewa da shi abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa ya gintsa fuska, wa tawalla ya bada baya. Wane ne ya yi hakan? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ku kalli wata hikima da kauna da Allah yake masa. Sai Allah bai ce da shi abasta wa tawallaita an ja'aka al-a'ma, Allah bai ce masa haka. Allah bai ce ka gintsa fuska ka juya baya saboda makaho ya zo maka, a'a. Sai Allah ta'ala ya ce abasa, second person singular ko, yace ga wani can ya gintsa fuska, kaga zai tunanin wane ne shi. Ma'ana an faɗa mai wannan saboda a girmama shi, ba a ce mishi kai ba kai tsaye. Ga wani ya gintsa fuska zai fara tunanin wane ne, wata walla kuma ya bada baya, a yanzu ai ya gane wa ake nufi. An ja abul a'ma saboda makaho ya zo masa, to yanzu zuciyarsa 100% ta san da shi ake magana. Daga ciki malamai suka ce da a ce Allah ta'ala cewa da shi abasta, yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam in aiko ka kuma ka gintsa fuska, wata wallaita ka bada baya, an ja akal a'ma saboda makaho ya zo maka, suka ce wallahi irin tsoron Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi yana iya samun heart attack, zuciyarsa ta buga ya fadi ya mutu saboda irin kaunar Allah da ganin girman Allah da yake. To amma sai suka ce da yake Allah na kaunar shi, sai aka gawo shi da siffar labari saboda ya ji daɗin sauraron magana kuma a girmama shi. Sannan kuma na biyu kar ya samu matsala shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yudrika la'allahu yazzakka, waye sanar da kai ko shi wannan makafin da kake ganin shi hannu baka hannu kwariya da rigarsa ya gaggiya bai da komai ya zo ne ya tsarkaka kuma abin da aka aiko ka dama shine mutane su tsarkaka din ina fata mun gane wala Allah sallallahu alaihi wasallam da ya takeice abin da nake so ku gane kafin wannan matar ta faɗa ka haka sahabbai suke faɗayin ilimi kuma haka suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ma har Allah ke cewa ka kyale su ka saurari wannan din wa ma yudrika Allah amma man istaghna wanda ke ganin ya wadatu fita harkan shi aini da su ne za mu haɗe ran alkiyama ma'ana lasta alaihi bi musaitir kai ba mai tursasawa bane in kai bayani kawai rabu da su wanda na nufe shi da shari'a zaka ga ya dauka wanda ban nufe shi ba kuma zaka ga yadda zan bi da shi Allah ka nufe mu da shari'a don sarkin sunayenka wanda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama wannan sahabi bayan saukan wannan aya da an zo wata rana da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauki mayafinsa ya shimfiɗa ya ce maraba da wanda Allah ya zarge ni saboda shi zo ka zauna kaga wannan matsayi ne to mu koma zuwa ga hadisinta tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar ko yadda mu daga abin da Allah ya sanar da kai kala fadin wannan magana da tai sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tausayi kuma ya saurari kukanta kaga ashe Allah yana nuna ana ba mace damin ta yi magana a saurare ta idan abin da ta zo da shi ya dace da daidai ana karba kar a ce tana da rauni kaza kaza a saurare ta aji idan ta zo da abin da yake son rai ko kuskure to nan sai a gyara mata sai a aje mata abin ta amma abin da ta zo da shi yake daidai ne an ga kuma zai amfani to ana karba daga mata wanda wannan yana daga cikin girmamawa musulunci ga diyamace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta faɗa haka sai ya ce istami'na yawman kadha yawma kadha wa kadha to tunda kun ce haka ku rinka haduwa ranar kaza da kaza daga ciki ina ga ya ambaci ranar juma'a a wasu wayoyin ko wani akan din ya nuna cewa ranar juma'a tana daga cikin ranakun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware ba mata yana yi musu karatu fa istama'na mai riwaya ce ai ko sai mata suka taru fa ata hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zo wurin su fa allamahunna mimma allamahullah ai kuwa sai ya sanar da su ya koyar da su daga abin da Allah ya sanar da shi thumma qala daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku kula da wani abu daya da za hadisi a tafsiri mun fadi tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yana sallah kun tuna bai amsa ba sai da ya idar ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa a kake kina kira ka baka amsa ba yace sallah nake yace ba an saukar ba Allah ya ce ya allazina amanu tajibu lillahi zuwa karshe abin da muka fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama mishi wannan bayanin in kun kula ya ƙara masa da wani abin da ma bai nema ba na ilimi da falala domin rahamarsa ya gaya masa suratul fatiha ga kaza da kaza da karshen suratul baqara kun tuna wannan ko to su ma mata ba karatu suka ce ayi musu ba to an gama musu karatun sun samu ilimi a asali kun ga ai ya sauke nauyin abin da Allah ya dora masa haka ne ko to daga nan kuma saboda kaunar shi ga mata da kuma al'ummansa da muhimmancin su a cikin addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu wani abin da ma ba su nema din ba dan su ji dadi ya faranta musu rai su rike addini yanda ya kamata bayan ya gama sanar da su thumma qala sai ya ce da su ma min kunna min imra'atin babu wata mace daga cikin ku ko matan al'ummata wanda tuqaddimu baina yadaiha min waladiha wanda zai zo ya zamto wanda za ta gabatar a gaba gare ta daga cikin ƴaƴanta salafatan mutum uku ma'ana babu wata mace a cikin ku wanda za ta haifi yara ƙanana ko tewabi ta haife su zo babu rai ko su zo duniya kafin su girma suna ƴan ƙananu sai Allah ya dauki rayuwarsu ya zamto ta samu irin wannan har su uku a rayuwarta illa kanu la hijabatan minan nar fa ce sai waɗannan ƴaƴan sun hana ta shiga wutar ranar alkiyama sai sun zama mata sutura katanga da za su hana Allah ya yi mata azaba ma'ana saboda Allah ta'ala ya san irin wahalar da mata suke sha wurin ɗaukar juna biyu da irin wahalhalun da matsatsin da suka shiga sai Allah ta'ala yake nuna ma mata su sani to ba su yi asara ba kuma karban da yi akwai hikima a ciki hikiman shine kar ai ma mutum azaba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda za ta haifi ƴaƴa uku a cikin ku su riga ta mutuwa ana sada kananu to face sai Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan ƴaƴan sun zama kariya ne daga gare ta daga shiga wuta ba za ta shiga wuta ba indai har sun kai guda uku ta fuskar adadi a wannan gaba ai ko ana fadin haka fa qalati mura'atun sai wata mata ce zumbur daga cikin waɗanda suke saurare sai ta ce watnaini manzo Allah da me biyu ba za ka rufe kofar inda hali me biyu ba za ta iya shiga kun ga a riwayar me nawa yace a farko me uku wanda ta rasa yaya uku sai wata ta ce manzo Allah da me biyu ita kuma ya bayaninta me wannan ke nunawa ita kila guda biyu ne za ta suka rasu kun gane ko tana fadin haka da yake ko ta yi gaggawa cikin alkhairi kuma haka ake so Ukasha bin Muhsin sahabin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani yadda ake shiga aljanna ranar alkiyama ya faɗi wasu mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da an musu azaba ba hisabi ba ballantana ai musu azaba yana faɗin haka sai wannan sahabi maza ya daga hannu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah roƙa mun Allah in shiga cikin su Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana cikin su kan ya sauke hannu wani daga hannu yace dani sai yace sabarka biha Ukasha Ukasha ya riga ka kai latin zuwa shi kuma ya riga ka wuce kun gane fa'idan guda biyu na farko idan kaga alkhairi gaggawa ke a dauke ta dan haka Ukasha yi na biyu kar kai jinkiri wurin neman alkhairi dan wancan da bai yi a farkon ba sai aka ce Ukasha ya riga ba yana nufin shi dan muta bane wancan dan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan darajar Ukasha shi ya dauke ta to ita ma wannan sai ce maza ta ce me biyu fa wanda ta haifi ya biyu suka rasu fa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace da ita watnaini me biyu ma ta samu me biyu ma ta shiga ko galli yanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mutunta dan adam so nawa ta tambaye shi ta maimaita tambayar ta so uku shi ma kuma so nawa ya ba ta amsa so uku saboda kar ma ya barta da sauran damuwa a rai inda zai ce da me biyu sai ke tunanin to ko dai me biyun tana hannu baga hannu ƙarya ne na ga na faɗa so uku ne ko so ɗaya ya amsa anya an bayyana maganan amma cewarsa da me biyu za ta ji abin daram ya shiga yadda ya kamata ina fata mun fahimta to wannan shine hadisi na farko da Imam Bukhari ya rawaito hadisin a hadisi na 101 Imam Muslim ya rawaito a hadisi na 2028 daga cikin fa'idojin da za mu dauka a takaice a wannan hadisi kafin mu takaita shine abu na farko shine ana keɓance rana ta musamman domin a koyar da mata a cikin ranakun da maza ba za su yi cuɗanya da su ba kamar misali yadda yanzu aka yi a nan wurin tafsiri din kaga an ware na maza an ware na me na mata to wannan yana daga cikin abin da ake bukata ba sai a watan Ramadana kadai ba ya zanto ana koyar da mata saboda idan mace ta ilimi al'umma ce ta ilimi ƴaƴa a hannunsu suke tasowa kuma galibin ƴaƴa masana harkar kiwon lafiya mu ce likitoci kenan suna ambata cewa a wurin kwakwalwa ƴaƴa sun fi biyo mahaifiya fiye da wanda yake mahaifi ne shi to kaga idan mace ta zamto tana da ilimi tana da kokarin yin sa ana fatan ƴaƴanta ma su zamto su ma masu hazaka da makamancin wannan Allah ya sa mu dace sannan kuma suka ce yana daga cikin fa'idar da za mu dauka cikin wannan hadisi shine hadisin yayi nuni akan cakuduwar maza da mata abu ne wanda musulunci ya haramta shi a zo a yi cakuduwa irin cakuduwar da ba ta da fasali ba ta da tsari wannan musulunci baya son haka sannan kuma mun fahimci fa'idan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa abinda mata suka nema wannan yana nuni akan muhimmancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa wurin koyar da mata kuma ya kamata maza su ma su ba da wannan muhimmancin wurin ganin mata sun yi ilimi sawa'un matansu ne na aure koko ƴaƴan su ne da suka haifa ƴaƴa mata wani lokaci a ƙasar Hausa a baya sai a ce da mace ta yi alamtara zuwa nasu sai a ce ta samu na sallah kai ta ɗakin miji haka ne ko to amma alhamdulillah yanzu gashi muna gani ana samun mata zarata mahaddatan alqur'ani waɗanda wasu su ma suke da zurfin ilimin da yafi na ƴaƴa maza kuma zaka ga suna nan dai a matan su kuma sun yarda su mata ne ba su dauke matsayin da Allah ya basu ba sun dauki wani matsayi na daban Allah ya taimake mu sana cikin hadisin daga cikin fa'idar da zamu dauka shine kwaitarwa da aka yi na cewa mace ta zamto mai hakuri akan abin da ta rasa na da kuma ta sani sakamakon ta shine aljanna mun gane ko ta sani sakamakon ta shine aljanna wasu riwayoyin ma sun nuna cewa ƴaƴan ma da za su mutu din mata ne shi namiji ma ba a sashi a lissafin ba kun ga wannan girmamawa ne aka yi ma diyamace to don haka yana da kyau mace ta zamto mai hakuri mun fahimci wannan a cikin hadisin idan ta rasa ɗanta ta ji zafi a ranta sai ta tuna wannan ɗan ya tafi wurin wanda ya bi ta ne shine Allah kuma wanda ya je wurin sannan yana da karamci sannan daga cikin fa'idojin mun fahimci cewa duk wanda ya mutu daga cikin ƴaƴan musulmi to wannan ɗan aljanna ne wannan ɗan aljanna ne kuma zai zama sanadiyar shiga aljanna tare da iyayensa haka hadisin ya nuna mana ya ce dan ƴaƴan za su zamto sutura ne daga gare shi daga shiga wuta to ya nuna cewa ai su sun ma riga sun fita daga wutar ne har za su zama mawali shabaki mun fahimci wannan shi ma a cikin mene a cikin hadisi din shi yasa a duk abin da Allah ya yi za mu tarar akwai hikima a ciki kuma kun ga hatta a musulunci idan yaro yana sai na waɗannan shekarun watanni ko ɗan shekara ɗaya da ɗan kaɗan ɗin nan za ka ga hatta sallah ana yi masa ne saboda dai a su masu yin su samu lada amma shi yaro ya riga ya tsira don akwai wanda ma ya rasu cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan ƙarami ɗan shekara wata 16 ko 18 Ibrahim mu'azzal ko ko ya rasu yana wata 16 ko 18 kun ga shekara ɗaya da wata 4 ko shekara ɗaya da wata 6 kenan ba yi masa sallah ba saboda mu sallan da ake mana mai sunanta sallar jana'iza ma'anarta shine talabul maghfira neman gafara wanda ya rasu to shi bai ci ba balle a tsare shi kun fahimta ko bai ci ba ballantana a tambaye shi dalili to shi yasa an yi sallan yana da kyau amma dai wannan sallan ta neman lada ce ga waɗanda suka yi saboda duk wanda ya sallar jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kira menene kira ko yana da lada na wani babban dutse a wani wuri aka ce kamar dutsen dutsen Uhud in kuma ya bi ta yana da lada irin nasa guda biyu to wannan daga cikin malamai suka ce za mu iya fahimtar irin kwaɗayin da sahabbai mata suke da shi akan neman ilimin addini kuma aka yi kamata matan yau ma su kasance saboda ɗan adam yana daraja da matsayi a wurin Allah lokacin da ya san Allah ɗin dan adam yana sanin girman Allah a lokacin da ya san Allah Allah na ƙara ma rayuwar mutum albarka a yayin da ya zanto ana samun ƙaruwar ilimin addini a tare da shi saboda zaka tarar da cewa in dai ilimin sa na addini na ƙaruwa to zaka ga sanin sa da ayoyi da sanin sa da hadisai suna ƙaruwa ko shakka babu kuwa duk wanda yake haka rayuwarsa za ta rinka haske za ta rinka samun tagomashi Allah ya taimake mu dan haka daga cikin darasi na ƙarshe da za mu ɗauka a cikin wato hadisin da muka karanta shine ya halasta tattaunawar mace da namiji wanda yake malami amma kamamme ba wanda yake da cuta a zuciyarsa ba a cikin al'amuran da suka shafi addini sannan kuma musamman a cikin abin da yake da rudani wurin koyansa tunda kun ga ita ma wannan matan abin da ta yi ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka ce ƴaƴa uku ai ba za ta iya fayyace biyu na ciki ko ba sa ciki ba haka ne ko tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci ɗaya ba bai ambaci biyu ba duk da za mu iya cin karo da wani hadisin ma a gaba da wata ita ma ta ce manzo Allah to mai guda ɗaya ba yace da mai guda ɗaya ita ma ina fata mun fahimci wannan to anan ya nuna matsala ce mai miskilar da wahayi ne zai iya warware ta faɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce wanda ƴaƴanta uku suka rasu ya nuna Allah ne ya sanar da shi ko ba haka bane yana cikin al'amuran ghaibi faɗan ghaibi kuwa sai abin da Allah ya sanar da shi don Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa. Allah ne ya sanar da shi ya ce kaza, shi ya sa da ta tambaye shi ma sai yi shiru, sannan ya ce da mai biyu, da mai biyu, da mai biyu, bayan Allah ya sanar da shi cewa mai biyu ma tana ciki. To kaga wannan matsala ce mai mushkilar da ba mai iya warware ta in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kansa, sannan kuma a yau ba haka abu kan faru wanda ba wanda zai iya warware ta in ba malamin da ya jika ya tada kai, ya rufe tada kai da ilimi ba. Irin wannan kuma kaga babu laifi dan mace ta tambaye shi game da ne abin da ya shafi addini kuma ya mata bayani da Allah ta'ala ya dace da mu. Dan haka ina ganin insha Allah ta'ala anan zamu takaita, sai Allah ta'ala ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin lada, abinda muka yi kuskure Allah malaukin saki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.